Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana a wannan hansi akan mitoci 25 31 da 60 a jamhuriyar Niger kuma za iya jin mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya a yayin da duniyar gizo kuma ta internet za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakub Makeri tare da Ali Mustafa Sakwato. Muka dawo mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji hira da muka yi da wani malamin jami'a a birnin Accra, inda yake kira ga masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓen Ghana da kowa ya taimaka wurin samun zaman lafiya.
Ai ba laifi bane ka bi party, amma laifi ne ka ga party da kake bi yana zai yi wani abu da bai dace ba kai shirin wannan laifi ne.
Bayan wannan akwai rahoto akan irin kallo da 'yan majalisar dokokin Zimbabwe suka rika yi wa shugaba Robert Mugabe a lokacin da yazo ya yi musu jawabi a majalisar.
Honorable members of parliament, of your sacrosanct duty, enact laws.
Daga ƙarshe masu girma 'yan majalisu, ina mai son tunatar da ku haƙin da ya rataya a wurin.
Haka kuma muna da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta kawo muku, sai kuma sakonni da kuka aiko muna, amma duk sai bayan ku gama shan labaran duniya.
To jama'a barkanku da wannan lokaci. Ana amfani da kalmomi iri-iri domin bayyana babban wato guguwar da ke gallazawa sassa daban-daban na Amurka da kuma wasu ƙasashe na Caribbean. Wato guguwar da ake kira Matthew kenan, da yanzu haka take fitar da karwa wannan wuraren. Wannan guguwar yanzu ta halaka mutane ɗaruruwa a nahiyar Caribbean din, ciki har da ƙasar Haiti inda ta kashe mutum kusan 300. Yanzuwa mu da cin alhamishin jiya wannan hadarin ya tasarwa yammacin tsibirin Bahamas, inda daga can zai zarce zuwa arewa maso yammaci, abinda ke sa ake zaton yau safiyar Juma'a nan watakila zai dara kan jihar ta Florida. Ana kuma kiyasta cewa ƙarfin wannan guguwar ya kai maki 4 saboda ƙarfinsa, kuma tafe take da iska mai tafiyar kilomita 110 kowace sa'a guda. To dai shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar da dokar ta ɓace jihohin Florida da Carolina ta arewa saboda wannan bala'in da ya auka musu.
Watakila kafin a kai lokacin shagulgulan Kirismeti na wannan shekara, an gama shafe birnin Aleppo na ƙasar Siriya daga doron ƙasa. Muddin Siriya da Rasha ba su ja burki na fitattakar da suke yi wa birnin da jiragen yaƙin su ba, a cewar manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman na Siriya, Staffan de Mistura. A jiya ne jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya yake faɗa cewa Allah kaɗai ya san yadda mutanen birnin na Aleppo su 275 suke ci gaba da jurewa wannan masifar hare-haren bababamai da ake sakar musu ba ƙaƙƙautawa, amma dai yana jin ba za su iya daɗewa suna jure ma wannan masifar ba. Saboda haka ne Mr. Mistura yake cewa idan har aka ci gaba da kai irin wannan farmakin a kan garin na Aleppo, to dubban mutane ne za su mutu, dubba kuma za su samu raunuka, saura kuma za su ƙarƙare ne a matsayin 'yan gudun hijira. Shi ma garin Homs, wanda shi ne birni na uku wajen girma a ƙasar Siriya, haka aka yi mishi shekaru 3 da suka wuce, inda aka hallaka dubban mazaunansa a lokacin da yaƙin da aka yi tsakanin mayaƙan 'yan adawa da sojan da ke biyayya ga shugaba na Siriya Bashir al-Assad.
To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa na Amurka ne a birnin Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ba da sanarwa cewa ta kafa wata sabuwar hukumar iyakoki, wacce aikinta shi ne ta sa dogarawa suna zagaya kan iyakokin ƙasashen Turawa domin hana shigowar 'yan gudun hijira, musamman daga ƙasashenmu na Afirka da kuma na Larabawa. Ita wannan sabuwar hukumar dai za ta aiki ne da ma'aikatan kan iyakokin da dama ake da su a cikin ƙasashen 28 da ke cikin wannan ƙungiya ta ƙasashen Turai, inda za su haɗa kai su rinka bankaɗa duk wata barazana, musamman mai barazana daga harkokin tsaron ƙasashen. Ha kuma sabuwar hukumar wacce za ta fara aiki a watan Maris na shekara mai zuwa ta 2017 in Allah ya kai mu, za ta taimaka wajen ganin an sauƙaƙa musayar bayanai a tsakanin ma'aikatan tsaro da kuma na leƙen asirai na ƙasashen da abin ya shafa, a cewar Fabrice Legari, daraktan hukumar kan iyakokin. Rahotanni dai sun ce kafa hukumar yana faruwa ne a sanadin ɗimbin yawan 'yan gudun hijiran da suka rinka kurara cikin ƙasashen Turai a 'yan shekarun nan, abinda aka ce ba a ga irinsa ba tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu. A shekarar da ta gabata kadai, ƙasashen Turai sun karɓi baƙuncin baƙin haure sun kai miliyan 1.5.
A jiya ne aka tuhumaci wasu mutane da suka haɗa da sojojin Amurka guda 6 da wasu fararen hula da laifin satar kayan aiki da makamai na rundunar sojan Amurka da kuma sayar da su ga wasu kasashe na ketare ke dangane suka hada da China, Russia da Ukraine. Kayan da aka sace din sun hada ne da na'urorin hangin nesa da maharba da kayan hadin manyan bindigogin igwa, sulkuna da kuma magadatisu na tayar da nakiyoyin gurneti. Bayan da aka gabatar a kotu ta jihar Tennessee, sun ce sojoji guda shida ne suka sato kayan, suka mika ga wasu mutane fararin hula su biyu, waɗanda su kuma suka tallatar da waɗannan kayan ta hanyar kamfanin eBay mai sayar da haja cikin duniyar gizo ta internet. Waɗanda suka sayi tarkacin kayan ko bayan mutanen Russia da China da kuma Ukraine har ila yau dai sun hada ne da mutane na ƙasashen Malaysia, Kazakhstan da kuma Mexico.
To, shugaba Barack Obama na Amurka da ke kammala mulkinsa a wannan shekara ya sake ahuwa kan ƙarin wasu fursoni su fiye da 100, wato kuma 102 kenan, wanda aka yanke hukuncin ɗauri a wasu laifuffukan da ba a taɓa lafiyar wani ba. Ita wannan aƙidar sabuwa ta sakin fursoni kamar ƙarin wata alama ce ta shi Obama na nuna ƙoƙarin da yake na gyara abubuwan da ba daidai ba ko kuma ba ya adalci a cikinsu ba. Inda misali ake yankewa mutane hukuncin ɗaurin da ya zarce laifuffukan da aka zarge su da aikatawa. Yanzu da sakin waɗannan fursoni 102 na baya-bayan nan, jimillar fursonin da Obama ya sa a yi wa ahuwa kenan a sake su sun kai mutane 774 a cewar wani lauyan fada shugaban White House, wato shi lauyan ana kiran shi Neil Eggleston.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, sauran kwanaki 60 daidai Ghana ta yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 7 ga watan Disamba. Akan haka ne wani malami mai sharhi akan harkokin yau da kullum kuma malamin jami'ar Applied Management a birnin Accra da ake kira Alhaji Muhammad Marzuk Abubakar ya kira ga al'umman kasar da kowa ya bada gudunmuwa game da zaben cikin lumana a kasar Ghana.
Alhamdulillah, na'am, gaskiya in ka duba duk abin da za a yi game da election da akwai tarihi cikin kamar kan da ka sani, kowane lokaci al'adarmu ana kan samu kamar kowane party in ka zo sai ka yi APS ta bar abin yanzu da tarihin da muke da shi. Yanzu hakan ga mutane kuma akwai waɗanda suke fadiwa kamar ya kamata a yi kaciya, wasu kuma suke fadiwa kamar a tunda akwai tarihi bari shi ma shi John Mahama shi ma ya kamata shi ma ya samu APS ya yi sannan. Amma abin da ke cikin gaskiya akwai alamomin rigingimu, to amma wasu mutane cikin mulki za a samu in dai aka samu wannan mutane ko wannan group nan a samu hankulansu a bari su gane kamar abin ba fada bane, abin wasa ne.
Kamar wani irin groups kenan, wasu irin mutane kake nufi?
Irin mutane kamar number one muna da youth,
matasa
kenan, matasa ai su ake use ata ayi fitina, su kuwa su ne waɗanda suka samu ɓarnar fitinar suka kowa. To matasa kowane party suka tashi suka ce kan bamu son fitina, wallahi ayi da zaman lafiya number one kenan. Number two, su politicians da kansu waɗanda suka yi neman sarautan su da kansu ma aka gane kamar su da kansu za su zo su kwashi kuɗi, su da kansu za su kai da abin da ajandansu. To ka ga kamar an samu bangon kowanne su ya ce kamar sai an yi abin da yake son. To wannan su ma ya kamata su tashi da fadi musu. To muna da yi muna da politician wanda suka sauro kuma su ne malumma da sarakai na gargajiya. To malami da sarki ba political abin da leadership ba, an su ne masu gari. Inda malami ya tashi, nake malamin boko da malamin religion. Malamin religion su ne pastors da imaminmu da ulama'unmu, su ma ya kamata su tashi. kowane party ya kamata su ne su bar abin da suke so su tashi su tsaya magari su faɗi gaskiya su bar kowa ya gane kamar abin da muke nufi democracy nan ana yin shi a yi magari hidima.
To yanzu ne kuma aka samu sarakunan gargajiyan da wasu malumma addini kama daga pastoci da kuma limamai suna endorse ainihin politician wato su ma kansu ya rabu. To wannan baka ganin wata alama ce da ke gwada yanzu ba mai faɗa wani ya ji kowa ya bi sun zuciyan shi wanda hakan ne zai iya jefa ƙasar nan cikin damuwa?
Wadannan mutanen nan mun ce kamar su kadan ne cikin sarakunan nan da pastocin nan. Ai ba laifi ba ne ka bi party. Wannan ba laifi ba ne. Amma laifi ne ka ga party da kake bi yana zai yi wani abu da bai dace ba kai shiru wannan laifi ne. Sarki ya fito ya ce wai ya indulge mama ko Nana Akufo-Addo wannan ba laifi ba ne. Amma wannan sarki ya zo da mama ko Akufo-Addo ya zo ya yi abin da bai dace ba ya yi shiru bai faɗi mai ba to wannan laifi ne. In suka endorse wani politician su kula da shi in wannan politician ya lubbe su fito su faɗi mai gaban shi ya gane kamar abin da yake yin nan ba daidai ba ne. Don garin ba na politician ba ba na sarkin ba garin na ganiyar su duka kuma duk abin da muke yi wallahi za mu yi ma Allah mu lissafi daidai.
Madalla Alhaji Barzo kenan. Yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. Allah jikar malama Suwaiba Abubakar da wannan waƙin. A jiya Alhamis ne shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi jawabi gaban 'yan majalisun ƙasar inda kowa ya saka wa shugaban mai shekaru 92 a duniya ido a kan lafiyarsa kuma kowa ke sauraro ko zai mai da martani a kan zanga-zangar da aka yi kwanan nan na nuna ƙin jinin gwamnatinsa. Gasar Filu Hashimu Gumal da ƙarin bayani.
Da alamu shugaba Mugabe ya gaji a lokacin da ya fara gabatar da jawabinsa gaban 'yan majalisa, inda ya fara da yi wa mataimakansa barkwanci, yana cewa da fatan cewa wannan karan sun ba shi takardar jawabin wadda ta kamata. Shugaban da yana magana ne akan jawabin da ya karanta a shekarar ta gabata, wanda ba shi ne wanda ya kamata ya karanta ba, don kuwa jawabin shekarar ta gabaci wannan shekarar ta bara ne ya karanta. A wannan shekarar ya karanto jerin wasu sabbin dokoki da gwamnatinsa ke son 'yan majalisun su duba, ko su cusa su a matsayin wani bangare na kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe a na shekara ta 2013 domin su taimakawa tattalin arzikin kasar mai tangal-tangal.
In conclusion, I wish to remind you, honorable members of parliament, of your sacrosanct duty to enact laws.
Daga ƙarshe masu girma 'yan majalisu, ina mai son tunatar da ku haƙƙin da ya rataya a wuyanku na yin dokoki da girka cibiyoyin da za su kawo ci gaba da kwanciyar hankali a ƙasa, ba wai yin dokar ba ne kaɗai aikin ku, har ma da mutunta dokokin ƙasa da kundin tsarin mulki. 'Yan majalisu na ɓangaren adawa waɗanda aka ce an aika wa saƙonnin barazanar kashe su bayan fitowar wasu rahotannin da ke cewa suna shirin yin zanga-zanga a lokacin da shugaba Mugabe ke jawabi. Sun zauna shiru a lokacin jawabin da shugaba Mugabe ya kwashe mintuna 30 yana gabatarwa. Tun watan Yuli, 'yan jam'iyyar adawa suka haɗa kai da ƙungiyoyin jama'a domin gudanar da zanga-zanga akan Mugabe da kuma shekaru 36 da ya kwashe yana mulkin Zimbabwe. Sun zargi gwamnatinsa da rashin taɓuka abin kirki wajen gyara tattalin arzikin ƙasa da kuma nuna halin ko'in kula ga 'yancin ɗan adam. Sau da yawa hukumomi sukan yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zanga don tabbatar da cewa ba su yi gangamin da zai kai ga yin maci ba. A jawabin nasa na jiya Alhamis, Mugabe ya kuma ce yana son ganin an kafa wasu sabbin dokoki masu ƙarfin gaske da za su kare wasu wurare masu muhimmanci ga tattalin arzikin Zimbabwe, kamar masana'antun haƙo ma'adanai da wuraren yawon buɗe ido. Shugaban yana yin wannan kiran ne don hana wata ɗabi'a da masana'antu da kamfuna ke yi na amfani da ita na ɓoye ribar da suka samu, wanda kuma ke sa suna gujewa biyan haraji. Fiye da shekaru 10 da suka wuce, matsaloli dai sun yi wa gwamnatin ƙasar katutu tun lokacin da aka gano wuraren haƙan lu'ulu'a a gabashin Zimbabwe, kuma jami'an soja suka karɓe ikon wuraren.
Ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba, to Allah za ya saka maka. In ka zama mai son zuciya, to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka. Yi mata talakawan ka hidima, Allah ne za ya dafa maka. Idan za ka bi dole gima, kai ce kai ka fi son ai haka.
A gaida Sarfilu, wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 3:18 kenan a nan Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba, kallabi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Saratu Gidado, ƴar wasan fina-finan Hausa. A shirin namu na yau za ku ji ƙarshen hiranmu da ita, inda na fara da yi mata wannan tambayar. Hajiya Saratu, a cikin bayanan da kika yi mani, na ji kin ambaci iyali. Kina da ƴaƴa?
Eh, alhamdulillah, ina da iyali. Mutum ya kawo ni shekaru ai sai shirin ma samun jikoki yanzu.
Ba shakka, ƴaƴanki nawa?
Don ma ban aure da 'ya'yan ba, 'ya'ya na uku.
Mai gidanki fa, kina da aure yanzu?
Eh, ina da aure. Ya ban mu ina ci gaba da aiki na.
Mai gidanki ya bakke kika ci gaba da aikin ki sana'a.
Dalili shine shi wayayye ne dan zamani ne shi ma. Dubawa yayye ga cewa yanzu ke anan. Yawancin ku kuna da aure kuma an ba ku tafi ma a ƙasa ka kuna aiki anan. To bare ni a Najeriya ce kuma aiki na ne. A gida, a garin na, a jaha. To shine hujjarsa. A kasuwa mata sun bude shagunan su ko boutiques nan layin masu tumatur nan mai masu doya a kasuwa wato kun tana ba ma dan nono kuna so da tumatur ko tana so da kayan kuli-kuli komai ko mata aure ce mutum ya bata fitowa ya tso tana gwagwarmaya da maza a cikin kasuwa duk mace in za ta rike mutuncin ta kamar na fadi yanzu da farko ta rike mutuncin sana'a da take ko ina za ta shiga a duniya.
To Hajiya Saratu, a wannan sana'ar taku ta fim, waɗanne abubuwa ne kike gani ya kamata ku ci gaba da yi don ilmantar da mata a kansu?
To, ko na faɗa yanzu, daidai addu'a kawai. Because ba mu da sponsorship, akwai abubuwa da yawa da mata za su ƙaru su ilmanta kun ga kamar irin wannan abin da kike faruwa na kan kishi ɗin dai. Da ake to irin shi da kan irin wannan yadda zaki zauna da mijinki kuma lafiya da talin iyalinki duk da ana yi ba a ce ba a yi ba amma ko koyi da ki dadi ba kasuwancin kanka da mace za ta yi da dressing yadda za ta fita duk yayin da Allah ya kai ki al'adarki da rike al'ada kuraka rashin jarin da za a yi shine kawai yake damu mu amma muna da ideas muna da komai da za mu yi akan tallafi wa mata tafi da rayuwa
Me zaki ce game da batun Film Village din nan da aka soyi amma abin ya fuskanci suka yawanci ma daga arewacin Najeriya ya kika fahimci wannan lamarin
Eh to wannan al'amari wato gwamnatin tarayya Estonia ba fa mu muka nema ba Estonia za ta bude Film Village idan ta ware Film Village a kofa village can under the local government za ta yi shi ta bada haya kuma haya idan aka ce film village dan an saka sunan film ne rashin fahimtar ilimin abin
to
amma yana nufin wani aje a tashi mai sharholi haka mai da suke ta fadi ba a waje ne kato 8 kilometers hectare ne katon waje wanda kin ga mai kiosk kanti yake bude kanti shi ana dinga mai ciniki ne restaurant zai ce kama shago idan an gina ba mu za mu gina ba gina za a yi mu ma an za mu tun din haya za mu biya
to
idan ba a yi ba mu duk ɗaya ne in ba a yi ba saboda ai da ba ai din ba ai film din muke dai ko yawa abu aka ce ci gaba na zamani yanzu American film din nan da ake kaga an yi hadari kaga an yi gobara a cikin film to irin shi ake so a samu ci gaba advancement na yadda harkar film din mu take mu ma ta kamo irin na kasashen waje kar abu kasar mu a baya ba wani abu bane mu ba kyauta akai mana ba mu ma haya zani in zani kuma yanda muke kama hotels muke cin a yanzu to shikenan sai aka ce gaba ɗaya an dina domin in muni ana ihu wani bako ne zai kama daki a hotel din a kusa da dakin da muke shooting din in ana film na fada tsakanin mace da namiji a cikin din namu wannan bakon zamu dame shi to amma aka gaba ɗaya aka film village ba ruwan mu da mutan gari ana yin film na kaman misali ko armed robbers a film akai gashi nan ko kuma a'a yan sanda ana shouting a cikin film din a cikin gari muke kan titina to amma aka je a film village za mu da titina suna nan ba fa ta mu ƙara yin cima cikin garin Kano ba sai mu tafi can inda aka yi wannan film village duk wata kayaniya da hargowa da wani gudu da mota da wani waye duk mutan gari sai su na lafiya ba bayan su amma yanzu garin mu ne yin zani a ciki kamar yadda muka saba tunda babu film village da amma haka muke yi abun mu
to Hajiya da su daga ƙarshe me zaki cewa masoyanki
masoyana da addu'a ku Allah ya rika daga ni da kuma bin iyayena da ni sau da kafar Allah ya raba mu lafiya abin da nace muku ku ci gaba da yin addu'an nan dai ta kauna domin duk wani mai kaunata ko kuturu ko makaho ko waye shi duk talaucin sa duk kudin shi ina kauna sa don haka na gode da addu'a da suke min masoyana ina musu fatan alheri su ma su kuma makiya su kan daina ba
makiya kuma fa
yawa su kuma makiya da suke da su ko kuma suke kin Hausa din to su ba hankali rayuwa ce ni nasiha zan musu duk abin da kake wallahi sai kaga irin shi a tsakar dakin ka abin da nake nufi shine ko akan ka kai tunda baka gama da duniya ba tukuna kana da rai ko akan ƴaƴanka ko akan jikokin ka
ma sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen hiran mu da Saratu Gidado anan kuma zamu dasa aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa in mai duka ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin bakuwar tamu Saratu Gidado da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to jama'a da fatan za a mana afuwa saboda matsalar na'ura da muka fuskanta ba za mu iya kawo sakonni da kuka turo mana ba don haka a shakata da wannan wakar Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karon a takaice.
To baba, mutanen jihohi da dama na Amurka da kuma wasu kasashe na Caribbean suna nan suna fama da wata babbar bala'i ta guguwa da ake kira Matthew, wacce take fitar ta kasu tun jiya. Yanzu haka ta guguwar nan dai ta kashe mutane ɗaruruwa a nahiyar Caribbean, ciki har da mutanen kasar Haiti su 283. Kuma zuwa Maritain Alhamishin jiya, hadarin ya karire ne zuwa yammacin tsibirin Bahamas, inda ya tasowar sashen arewa maso yammaci, kan hanyar sa ta zuwa Florida, inda zai dare yau Juma'a. Kiyasin da ake shine cewa guguwar nan tana da ƙarfin maki 4, kuma tana tafiya da iska mai tafiya kilomita 110 a cikin kowace sa'a ɗaya. Wasu sun ce watakila inda ba wani ikon Allah ya hana ba, kafin a kai lokacin shagalin Kirsimeti wannan shekara ki babu babban birnin nan a Aleppo na ƙasar Siriya a bisa doron duniya. Muddin dai ba Siriya da Rasha suka daina kai fatattaka ko kuma hare-haren da suke kai mishi da jiraginsu na yaƙi da bamamai ba, musamman a cewar manzon Majalisar Ɗinkin Duniya a can Siriya ɗin Staffan de Mistura. Je ne shi wannan jami'in na diplomasiya yake cewa Allah kaɗai ya san yadda mutanen wannan birni na Aleppo su 175,000 suke ci gaba da iya jure wannan masifa ta haren-haren bamaman da ake ta sako musu ba ƙaƙƙautawa. Shi ma garin Homs an ce wanda shi ne birni na uku wajen girma a ƙasar Siriya, abin da ya same shi kenan kamar shekaru uku da suka wuce, inda aka hallaka dubban mutane da ke cikinsa, kuma a yakin da aka yi tsakanin yan adawa da sojan da ke biyayya ga Bashar al-Assad shugaban ƙasar.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da al'asar za ku ji abokan aikinmu da wasu wato labarai da sabbin shirye-shirye har ma da sakonninku. To yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ali Mustapha Sakwato da muka gabatar da shirin tare da mai bada umarni wato Solomon Abo, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makirri ne a nan Washington DC, nake muku sallama, a huta lafiya.